Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda. Gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa, kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Masu sauraron mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe, wanda maudu'in da zamu tattauna akai ya danganci mata ne, kuma yana da muhimmanci saboda kamar yadda ake faɗa, lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Lamarin da ya yi ƙatoto musamman a nan ƙasar Kamaru, wanda a cikin hasashen da aka yi kimanin wanda suka kamu da wannan cutar kansar mama 22,000 a cikin shekaru 5 da suka gabata, wanda a gaskiya muna samun mace-mace unguwanninmu, birananmu, wanda mata suke rasa rayukansu a madadin wannan cutar din. A yau dai muna tare da manyan baki. A da farko dai Malama Ruqayya, a matsayinki na malamar makaranta mai horas da mata da kuma mata matasa game da lamuran yau da kullum, na tabbata a cikin tattaunawar da dai kuke yi a koda yaushe ko kuma a lokacin da kike horas da waɗannan matasa ko manyan matan da kike karantarwa, na tabbata cewa akwai ranar da kuke ɗauka wajen maganar kiwon lafiya, wanda yake kai ga misali kamar ainihi na wannan cutar ta kansa, wanda yake addabar mata sosai, yake kai ga wato suna rasa rayukansu. Wasu mataki ne kuka ɗauka a wannan ƙungiyar taku a wajen fadakar da matasa da kuma manyan mata game ga wannan cutar ɗin?
To, wani lokacin kam idan muka zo muna magana akan lafiya, ko wata ta ce ba ta jin daɗi ga irin abu kasa, ko tana jin kamar mamanta na da wani abu, tana jin kamar ƙuno, matakin da muke farawa likita, ta je likita a duba mata. Idan ta je likita, to mutanen mu na tsoro, idan aka ce su je likita sai suna jin tsoro, gun maka yin mutu da ciwo da baka ji sunan shi ba, sau da yawa kan ba sa son tafiya. Sa'annan kuma mukan akwai wani shekaran da aka fara yin shi, mu ma mun je aka yi mana wannan gwajin, mun yi magana akai, muka dawo wannan shekaran, gaskiya shekara 2 kenan nake gani, bayan mun je mun da wa'ensunsu mun yi musu magana akai, muka dauki shawaran da aka gaya mana, idan mace na wanka muka gaya musu su dinga tattaba nononsu, su dinga ji idan suka ji wani ƙuro ko wani abu haka a ciki, to su kai dafta da sauri a duba a gani, in shi ne a wannan lokacin ciwon bai zurfe ba za a iya magance shi da sauki. To wannan kam muna yi musu magana, ko da yake matasan mu kan bamu fara yi da su ba, amma insha Allah su ma muna dubawa inda za mu yi mu faɗakar da su akan wannan ciwo.
To kin ji dai yadda ainihin hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa abin ya fi shafan matasa daga shekaru 25 zuwa dai sama, wanda ainihin ya kamata a fadakar kenan.
Yato mun ga yanzu dama ko ne ɗan jaridu da sa ku dinga ba mu labari akan wanda irin wannan labarun din, kusa wannan gaskiya ba fannin mu bane, fannin ku ne. Kamar yanzu da kika ce daidai ɗan shekaru 25 ko daga 20 zuwa 25 zuwa 30 su ya cancanta a dinga fadakarwa, to insha Allah mu ma za mu kokari a fannin mu, ko muka je ko irin taron aure, taron suna, kuma mu yi kokari a shekara dai mu kokari mu tara yara ko lokacin hoto matasan din mu samu din a fadakar da su yakacin abin da mu ma da za mu hada muna aikin tare da su.
Wato kashi 90 cikin 100 na wannan kansar da wuri mutum na iya warkewa, saboda yadda dai kwararru bayyana mana cewa kashi 80 cikin 100 na mata da aka gano wato sun kamu da cutar wannan kansar saboda sun je asibiti a makare ne, wato kamar rashin fadakarwa da kuma ainihin rashin bayyana abin da ake yi a fili, ko kuma kamar yadda kika faɗa da farko wasu matan sun ce gara su mutu da cutar da basu san sunanta ba, da a ce sun je wato sun ji labarin wannan cutar.
Eh, haka ne, ma haka ne, domin akwai ni kaina na son wata da ta ji maganan kula da nonon ta tarin a tattabawa da ya wanka ya zama na koda da safi ne ko da yamma ne ta tattaba ta ji, yawan Allah nan da ta taba ta ji wani ƙulu a cikin nononta, ta je ta dokta aka duba mata aka ce zai iya zama na shi ne in aka bari, ta je ta shirya yawan Allah nan ba ta kashi ma kai jaka 30 ba, aka ce aka cire mata gashin ta na lafiyan ta kalau, ba a cire mata nono ba, dan tsagan wajen aka yi adapta ba. To wannan ne mutanen mu suka jahilce shi. To ko kaman da kika ce mu dinga fadakarwa, inda za a sabu gaskiya kan malaman din da maza da matan duk ana kokari ana fadakarwa, to ina ga da za a gane ba za a bari har ya a cutu haka ba. Amma da yawa kam na san wa'inda har ma ya zama su, sannan har jacin da ya zo lokacin ajali ma suka gane cewa suna daidai. Kamar da kuka ce idan watan ya tsaya kamar wannan watan din ne, ko idan dai ban manta ba, ko ɗan jarida ku taimaka mana da tunatar da mu cewa watan ya tsaya, su ma sai mu tsaya lokacin muna ta a wannan watan din, ko satin da ake yi shi mu ta bibiya, muna ta nema muna ta kokari dai muna jan hankalinsu har sai ga kuma Allah ya yarda sai ga mutanen mu sun fahimta sun gane suna zuwa gudun din, kuma wayansu ma a cikinsu ma za a sama su ciwo musamman suna da shi ba, ta samu a magance a tsiratar da rayukansu.
Malama Ruqayya, a baya akwai maganar da kika yi, kika ce akwai mata waɗanda su suka ce da su je su duba wannan cutar gwara su mutu ba tare da sun san wannan cutar ba. Maganar da nake so na yi miki wato ainihin ɗan jarida na iya bakin ƙoƙarin su wajen fadakarwa, saboda a koda yaushe muna magana a gidan TV, gidan rediyo, wanda ake yayaɗa wannan batun ba kawai ma wato watan Oktoba ba, saboda ainihin abu ne mai muhimmanci sosai domin mata da dama suna fama da nono, sa'annan kuma da ma kansar mahaifa wanda muke gani ya fi addaban mata ne, wanda kamar yadda dai wato hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa a nan kasar kamar masu shekaru 25 zuwa 50 wato da ke zaune a birane wato al'amarin ya fi shafansu. Wasu suna gani kamar cewa akwai rashin kulawa, akwai kuma rashin kyakkyawar tsafta, sa'annan kuma wasu suna gani kamar cewa akwai rashin cin abin mai inganta jiki wanda ke iya haifar da ainihin waɗannan matsalolin.
Akan nawa shawaran da zama tsawaka akan izina shi ne mutum ƙaruba waɗanda mutum ƙarfi da abin ya kashe, ko kuma waɗanda suke cikin wannan ciwo yadda suke wahala farko na wajen da suke kashe kuɗi, na wanda ake fama da azaban da yake fama da shi, mu bi matakan da za mu bi yanda za mu tsira da wannan ciwon. Allah ya kuma ya kare mu. Shine idan kika ga cewa wance ta samu ciwo ko rashin jin labarin yanda za a bi ma wannan cutar ne yasa ta fara har ta zama ya zama tana cikin wani azaba, to ke kuma shi ki ji ki gyara ki ma ki din a duba kanki kuma kina zuwa ana yi miki gode. Kuma da waɗanda muke ce masu yawan dauke suna daukan magani su yi kaza saboda wai na abin nan ko na maganin mata musamman da yake mafi yawanci aka ce yana janyo masu ciwon ya sunan shi kansa na mahaifa, su ma su yi kokari su daina wa'annan abin din ba shi bayanai abin da yake mafi a'ala. Shi ma su nemi hanyar da za su yi su yi tsaftan su su gyara zamantakewan su ba sai sun dauka ba kowane abu aka ji a dauka ai dauke da shi da zai janyo mutane cuta ba. Shi yasa komai ake kuma mata su yi kokari kuma su dinga bin labarai su dinga jin abin da yake wucewa. In ma ba akan komai ba an san cewa gwamnati na ba da wannan ana sanarwa a kowane watan Oktoba, to su ma su dinga kokari a wannan watan din su dinga bibiyan labaru suna ji don me zan musu, wato suna ciki tarayya da abin da zai iya kubutar da rayuwarsu da lafiyarsu. Kuma Allah ya kubutar da mu gabaki daya ya sa duk wani abin da zai zama alheri a cikin lafiyarmu da rayuwarmu muna bibiyansa kuma muna kula da shi.
Dans des familles dans lesquelles plusieurs patientes, plusieurs femmes ont des cancers.
Akwai dangi guda da matan ciki baki daya suke dauke da sankarar nono. Kuma sankarar nono na kama masu yawancin shekaru ne wanda suka kai shekaru 50 zuwa 60. An fi samun mata masu waɗannan shekaru da cutar sankarar nono a hasashen da muka yi. Kamar matan da suka fara ganin al'adarsu da wuri da kuma matan da suka shiga sa'awace take yaduwa ba tare da sauci ba. Sannan kuma mata sun fi watsi da lamarin nonuwarsu. Sannan kuma mafi yau sai ya wuce kasancewa farko dai cutar ba ta da zafi dole a yi gwaji. A cikin mako guda na wannan wata daruruwar mata sun fito lungu da saƙo saboda yin gwaji don gano matsayinsu. Wannan ita ce farkon nasara wajen yakar wannan mummunar cutar a nan ƙasar Kamaru. Je ra'ayoyin mutanen Kamaru game da zaben shugaban kasa da zai gudana a ranar 5 ga watan Nuwamba 2024 a na kasar Amurka.
Zai dangane da wannan tambayar da kike mini da kaman wuya a yanzu haka yayin da bincike ke nuna cewa lalle kuwa sun yi kunnin doki tun daga somi ma kafin ma a je a kai wannan zaɓen ɗin da kuma manyan ƙasashe na Amerika nan wato cikin jihohi ko ce muka jihohi guda 52 wato akwai jihohi kamar 8 ko 11 da sunan in dai ka mallake su lalle ko za ka iya cin wannan zaɓen ɗin. To wannan zaɓen ɗin da an auna an gani jihohi 13 na wato da Pennsylvania da California da shauransu nan zan kira miki sunansu daga baya wato sun kasance duk inda suka je daga Kamala Harris din har Donald Trump wato duk dai a kunnin doki suke. Akwai wani lokacin da Kamala Harris take dan ficewa gaba kuma ta sake ta dan dawo baya. Yanzu dai abin da za a iya dubawa a gani wanda za su iya canja wannan al'amari shine wato zaɓen baƙaƙe ya bakakin mashin suka rabu kashi biyu, amma yawancin su dai sun fi bangaren shashin Kamala Harris, shi kuma zaben wato mazauna kasan America da suka fito daga America ta Kudu kenan, ko yawa America ta Kudu kenan, wato su Mexican da shauran su da Venezuelan da shauran su wanda suke can America, yanzu zaben su ne ake tuna cewa su ne za su iya canja wani abu a cikin wannan zaben. Amma yanzu haka da kaman wuya a ce miki ga wanda zai iya fice.
Masu sauraron mu, yanzu za mu je fagen nishaɗi tare da Awal Yarima wanda aka fi sani da DJ Sharati ne a nan kasar Kamaru, mazaunin birnin Douala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraron mu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a yau dai a fagen nishaɗi. Muna tare da Awal Yarima a DJ ne kuma sa'annan mawaki a nan birnin Douala, yana waka ne da harshen Hausa. Awal Yarima, barka da zuwa, fatan kana nan lafiya. To da farko dai, ta yaya ka tsinci kanka cikin wannan sana'ar ta waka?
Kuma su sadu na tsinci ne a harkan waka, kunci harka na wakoki ga baki daya. Kasancewa ni wato DJ ne wanda aka saba dauka a gidan aure, a gidan biki dai, hakan nan bikunkuna daban-daban, suna aure da dai wasu abu makamancin haka, abu dai na nishadi. To daga wannan lokacin na fara sha'awa wato yin waka, haka kuma dai yardan Ubangiji dai a na tsintsikai na a cikin harkan waka, wanda kuma bana na daman kasancewa mawaki, saboda waka inda cewa wasu na gani kaman wani abu ne wanda gashi na ma ta hanyar waka muna kokari mu aika sako, kuma muna yin nishadantar da wato ainihin jama'a insha Allah.
Shin baka samu matsala ga wato iyaye ko yan uwa game da wannan harkar wakar da ka shiga ba?
To gaskiya anci ni ban samu matsala da iyaye na ta hanyar waka ba da na shiga. Gaskiya ban samu matsala da iyaye na ko da wato ainihin yan uwana ba, ban samu matsala ba. Shi ne an abubuwa ne da ba za a rasa ba, san komai idan za ka yi dole ne akwai abin da za ka dan fiskanta na wato ainihin matsaloli hakan na dai daban-daban. Amma a gida kan ban samu matsala da iyayena ba, saboda ni na kasance a gidanmu duk abin da nazo da shi indai ba wani abu bane wanda zai kawo rigima ko kuma abin da ya taka shari'a, ana wato goyen bayana akai insha Allah. Ban samu matsala da iyayena ba ko kadan. Kuma an ci ayyau nasara da muke ci, wanda kuma muke ci gaba a yanzu, yana da wato ainihin dangane ne da wato ainihin albarka da kuma addu'o'i na iyayenmu wanda suka rinka yi mana, wanda shi yake bin mu har yanzu, wanda kuma muna fatan Allah Ubangiji ya musu rahama ga baki daya insha Allah.
Mun san cewa harkar waka abu ne wadda ke da wahala sosai wajen shiga, domin akwai matasa da dama waɗanda suke korafe-korafe game da shiga harkar waka, irin wato abubuwan da suke fuskanta. Shin yaya kai ka wato tsinci kanka a yayin da ka shiga wannan harkar wakar ɗin? Shin kai baka fuskanci ire-iren wannan ƙalubale da wato wasu matasan suke kokawa ba, na wasu matakai ko kuma sharuɗan da ake gindaya musu kafin wato su samu shiga cikin wannan sana'ar ko kuma su yi ƙoƙarin fitar da wato waƙar su?
So a wannan kan ba a rasawa matsaloli dai wanda a lokacin da zaka zo ka fara harkan waka, saboda gaskiya harkan waka harka ce wadda take da wuya, gaskiya tana da wuya, amma kuma tana bukatar nutsuwa da zamana kana da basira kana iya wato ainihin su kuma ganganu kana samun matsala wannan dole ne za ka samu matsala duk wanda ya ce miki ya shiga harkan waka bai samu matsala ba wannan gaskiya bai yi wakan ba akwai matsaloli kamar ana samu amma babban matsala wanda mun muka fuskanta a nan ta shashinmu rashin wato ainihin tallafi da ba mu samu da goyon baya da ba mu samu ga al'umma wato ainihin Hausawa a nan shashin kasar Kamaru wanda yau idan ka ce za a kirga mawaka wanda suke waka da Hausa domin akwai masu wakoki kamar maroka da sauransu haka akwai kuma wanda suke waka na nishadi wanda irin namu kenan wanda idan aka ce za a kirga mu bamu da yawa ko kadan wanda ya kamata a ce mun samu tallafi na goyon baya to amma ba mu samu wannan ba wannan shine a wato matsalan zan iya ce ni ina fuskanta ko ce miki na fuskanta anan shi yasa yawanci za ku ga yanzu harkan wakan ya dan ja baya kadan saboda babu tallafi ko kadan zaka biya kudinka ka je ka biya studio zaka biya za a ma kida za a ma komai zaka zo zaka fitar da waka zaka samu lokaci ka zauna kai nazari ka zo kai waka wanda al'umman ka maimakon su karbi wannan wakan su nuna maka cewa gaskiya ne kai abu ya kamata a ce mun tallafa maka ko kuma ya kamata a ce mun zuzzuga ka mun goya maka baya to a wajen mu ba ma samun wannan wannan shine wato ainihin matsala a wannan shashin mu
to kai wata irin kalar waka kake yi saboda kamar yadda muka sani akwai inda suke hip hop akwai waɗanda su suna yin nanaye ne akwai waɗanda kuma zaka gani irin waɗanda suke jira kalamun nan ne irin na Hausa da sauransu akwai tsarin waka kuma irin na mutanen da waɗanda su shata dan kwairo da sauransu suka yi to kai a wani jirin ne kake
haka ne akwai wakoki daban-daban gaskiya ne akwai wakoki daban-daban wakoki kala-kala kowa kuma na da wato ainihin fannin da ya kama kuma fannin da ya kware to ni dai na fi wakokin nanaye ne wakokin nanaye ne ke yi domin idan kuka duba Hausa wakokin nanaye sun fi shiga kuma sun fi wato ainihin yawa wanda wasu lokutan mukan samu yan uwanmu mawaka irin wanda suke rapin suke kuma kamar hip hop wanda za su nemi mu yi featuring mawaka kenan to mukan haɗu su su ɗora nasu hip hop ɗin kuma kada kake nanaye kuma ka ɗora wato wakan ka ta nanaye baitinka to mu dai ni dai na fi ƙwarewa a nanaye
wani ci gaba ka samu game da ainihin wannan harka
to masha Allah ci gaba dai alhamdulillah na samu ci gaba a harkan waka ba dai ci gaba yanda dai sauran mawaka na arewa da kuma sauran kasashen Hausa suka samu ba kasancewa mu nan kamar da na faɗa miki a farko ba a wato ainihin daraja wato mawakin Hausa anan ba wato ainihin daraja mawakin Hausa musamman a ce idan kai an fi ɗaukan wasu waƙoƙi daga waje waƙoƙin Najeriya wanda mu kan mun san cewa suna gaba da mu wannan to amma wani lokacin so ne amma sun kai yafi ya kamata su ma su dinga dan taɓa namu da yake mu ma muna koyi da su a Najeriya kuma wasu waƙoƙin ma muna sauraron a wajensu yana ƙara mana wato ainihin basira yadda za mu sarrafa ta mu ci gaba ne alhamdulillah wanda na samu ci gaba wanda a duk nan ƙasar nan an san ne akan waka kuma duk inda na shiga kowa ya san ni an san cewa ga wani kaza kuma mawaki ne akwai inda idan na shiga zaka ga cewa jama'a suna wato kowa yana wato ainihin marali yazo dai gaisa da ni dai irin hakan nan dai wasu guraren to har zuwa wasu kasashen ma akwai wanda suka sanni kuma suka sanni akan harkan waka. Na samu ci gaba sosai saboda na samu nasarori na wato ainihin ban girma wanda na samu a nan kasar Kamaru, wanda aka bani wato ainihin shugaba na yada wato ainihin al'adu na gargajiya gabaki daya a nan kasar, kuma wannan ma ba wani abu ne kawo waka shine yasa na samu wannan nasara. Kuma yawanci duk wani abin da za a yi a nan shi an duba ne, an saka ne a ciki, an dauke ni an bani wato ainihin fanni na mawaki, duk da ba kan waka kawai na tsaya ba, ni shugaba ne na wato ainihin yada al'adu na gargajiya wanda muke da kungiya, wanda ma a nan masarautar nan garin na da daga cikin manya-manya wanda suke kai ni ne ma kawai nake wato shani na gargajiya, wanda kuma ko a masarauta idan za a yi abu na gargajiya wake-wake da sauransu da yakan nan ni ake sawa gaba, to kin ga wannan ma babban nasara ne. Alhamdulillah yana nan dai yana tafiya dai.
Wanne ne gwaninka game da ainihin mawaka na da ko na zamani waɗanda wato wanda kaga cewa ya fifice kuma shine gwaninka?
Fannin waka gwanina dai wanda nake jin wakar sa, wanda kuma nake jin daɗi, wanda ma kai shine ma ya dora ni ma akan harkan waka, wato ana kiran shi Aliyu Haidar, yana nan a nan cikin Najeriya, kuma shi ma fitacce ne, an san shi a shanin wato waƙoƙi, yana waƙoƙi inda yanda wato ainihin Najeriya sarkin waka yake, to ainihin shi ne gwanina wanda shi ne ma ya dora ni akan harkan waka, ya ce mini kai za ka iya, ya ce masa kai wadan iya, ya ce mini ka gwada, kuma da na gwada shi kansa da ya ji waƙan ya ce to ai dama na faɗa ma, shi ne gwanina. Shi kuma Ado Gwanja, wanda nake yawan sauraron waƙoƙin Ado Gwanja, saboda idan kana sauraron waƙoƙin Ado Gwanja za ka dinga ɗaukan abubuwa wanda sai ma za ka yi amfani da shi akan ainihin waƙoƙinka. Akwai dai mawaƙa amma dai wanda na faɗa miki guda biyu nan ainihin su ne wato ainihin gwanina insha Allah.
Shin awal yarema ko za a iya arera mana ɗaya daga cikin dai waƙoƙin da ka yi?
To anti ba za a rasa ba insha Allah. Ana wata ga wata gani kuma ga hasken wata, jiji awal na zamo zaki mai sa wasu firgita, inda waka ce ina yi dole su karkata, don sun san na iya na zamta mukar shata, waka sana'a ce guna jari ce ni na yoda ce ba ruwa ne da yanci ce kuce, a gaya musu na yi nisa awal ne zarce, aduwa la'ana zance ni ne sarkin zance mujin takarawa jije awal mai yayi yan mata karku shayin, na zo da salon waka ta tsima in yayi matan zamani kai kun shayi. To wadan karan kenan wani baiti.
To masu sauraro daka-daka abinda ya sawaka kenan a shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maimunatu Sadu da wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni Julie Leathers Gresham, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa, yau da gobe shirin su BOA ba sa ba wasanni na motsa jiki dukkan su ta share.